par exemple, à qui on reproche de ne pas trop s'impliquer.
Dans...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Har yanzu ma dai Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Laraba 2 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da mamaye garuruwa musamman garuruwan da ke gabar koguna a Najeriya sakamakon mamakon ruwan sama. Hukumar kula da raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa NHAPEDEC ta buƙaci al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da Benue da su hanzarta janyewa su koma kan tudu.
Da ruwan nan yanda ruwan yake tasowa dinnan gaskiya muna ganin wannan zai fi karfin mu wallahi kuma muna son taimakon gwamnati ne.
Kamar kowane daren Laraba yamma muna tafa da shirin na kasa da aka ce ba kasawa ba tare da Salimu Mani Barma inda wata kungiya mai zaman kanta ta tallafa masu bukata ta musamman a Niger wato kungiyar da ke kasar Afrika ta Kudu. Haka zalika za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya. Lambar da za a kira dai kamar yadda aka sani ita ce alamar tarawa 2-2-9-6-5-0. To amma kafin nan ga Ibrahim Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka mutane uku a Damascus babban birnin Syria yau Laraba a cewar wata kungiya mai bibiya wanda shine hari na biyu cikin kwanaki biyu a wannan unguwar wacce ke dauke da headquarter cibiyoyin tsaro da kuma ofisoshin jakadanci. Harin jirgin saman da Isra'ila ta kai ya auna wani gida a wani rukunin gine-ginen zaman iyali da ke unguwar Mazze wadda shugabannin Hezbollah da dogarawan juyin juye halin Iran suka fai zama ciki a cewar kungiyar saka ido kan al'amuran yancin dan adam a Syria. Mutane akalla uku suka mutu biyo wato biyu daga cikin su yan kasashen waje a cewar kungiyar ta saka ido. Kafan labaran gwamnati ta sana ta ruwaito wata majiyar sojina cewa sojojin Isra'ila sun kaddamar da harin jirgin sama wanda suka auna kan ɗaya daga cikin gidajen zama a unguwar Mazze. Masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da 100 nesa da gabar ruwan Djibouti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata majiyar majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin yan gudun hijira a yau dinnan Laraba. Zuwa yanzu dai an samu garuwaki a kalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya Talata. Adadin mace-macen da ya sa shekarar bana wato 2025 koko 4 ta zama wadda ta fi ganin mace-macen yan cirani a teku inda suke bi a tsakanin gabashin Afirka da Yemen a cewar hukumar ƙasa da ƙasa ta harkokin masu ƙaura. An kuma yi nasarar ceto wasu 150 daga ƙananan wato jiragen ruwa biyu da ke ɗauke da su waɗanda suka taso daga Yemen da niyyar zuwa Djibouti da jimlar su ya kai 310 bisa ga bayanin hukumar. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka Janar Michael Langley ya fara sake fasalin sojojin Amurka a nahiyar biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Nijar. Rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a yammacin Afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu da Amurka ta yi a Nijar. A ta gabas kuma har yanzu ba a cimma matsaya kan adadin sabuwar rundunar sojin ƙasa da ƙasa na tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar Afirka za ta tura Somalia ASUM ba. ana saura kasa da watanni uku da wa'adin rundunar tabbatar da zaman lafiya a Somalia ta wucin gadi zai cika ranar 31 kenan ga watan Disamba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani al'amari da ke nuna cewa kasashen Turai sun tashi haikan wajen ganin makamashin gas ya wadace su sakamakon gibin da ya biyo bayan yakin Russia da Ukraine. Kungiyar tarayyar Turai ta sake shiga wata yarjejeniya ta shimfiɗa wasu bututun gas masu tsawon kilomita 5000 wato 5600 da za su tashi daga Najeriya su ratsa Libya zuwa Turai. Wato aikin da zai ci miliyoyin dalolin Amurka. Wakilin sashin Hausa a yankin Niger Delta Lami Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
Da hakan kuma na tuntube Shu'aibu Miƙati wani masanin harkokin makamashi a duniya yace
iskan gas kusan yanzu ita aka raja'a wajen amfani da ita wajen samun makamashi idan aka ce har za a iya samun dama a shimfiɗa bututu har zuwa kasar Libya ai ba karamin jin daɗi bane a wajen wato Najeriya. Kasar Najeriya da kasar Niger akwai rashin jituwa ko da an samu yarjejeniya da kasar Libya za a ce an samu yarjejeniya da kasar Niger.
Bisa ga dukkan alamu a Najeriya da nahiyar Turai sun shirya tsab domin ganin cewa sun yi marhabin da dukkan wata kafa da za ta taimaka wajen wannan yarjejeniya wadda za ta wadatar da makamashi a nahiyar Turai. Dr. Kabir Adamu wani kwararre ne mai kamfanin tsaro a Najeriya dangane da wannan batu yace
ba shakka tsaro na iya zama matsala an ka diba wurare a yankin Sahel inda wannan bututun ne dole ya bi. Zaka ga akwai yankin Sahel kuma akwai kungiyoyi ta'addanci da su dai matsaloli iri-iri wanda suka yawaita a wannan yankin.
To gaida Lamido da wannan rahoton.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da mamaye garuruwa musamman garuruwan da ke gabar koguna a Najeriya sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake tafkawa a wasu sassan kasar da batun sako madatsar ruwan Lagdo da ke ƙasar Kamaru wanda hukumomin kasar ke shirin yi yasa hukumar kula da raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa NHAPA ta buƙaci al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da Benue da su gaggauta sauya matsuguni zuwa kan tudu domin kaucewa ambaliyar ruwa. Ga wakilin mu ɗan asibe Muhammad da cikakken rahoto.
Idan za a iya tunawa dai a kwanakin baya ne hukumar hasashen yanayi ta ƙasa wato NIMET ta yi hasashen cewa ambaliyar ruwan zai shafi kimanin al'ummomi 148 da ke jihohi 31 na Najeriya ciki har da jihar Kogi. A don haka hukumomi irin su hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da na jihohi SEMA da hukumar hasashen yanayi ta ƙasa NIMET da kuma hukumar raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki NHAPADEC suka tsunduma gadangadan wajen wayarwa da al'ummomi da ke zaune a gabar kogunan Kogi da Benue da sauran wuraren da ke da alaka da ambaliyar ruwan kai da su gaggauta barin wajen zuwa tudu don kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyi. A jawabinsa a wajen wayarwa da al'ummomin kai a lokacin babban birnin jihar Kogi babban daraktan hukumar raya yankunan samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa NHAPADEC Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa Katukan Yawuri wanda ya samu wakilcin daraktan kuɗi da mulki na hukumar Alhaji Haruna Jimo Gabi ya ce
is to come and address our people say flood day wetin dey supposed do wetin dey supposed do na yin we dey tell them
yace mun zo ne domin wayar da kawunan al'ummomin mu da cewa ambaliyar ruwan na nan tafi don haka muke shaida musu da san abin da ya kamata su yi domin kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyin su. Kabir Muhammad da Dr. Ibrahim Babangida suna daga cikin manyan jami'an hukumar ta NHAPADEC.
A babban abin da ya kawo mu nan yau mun zo ne da mu wayar mu mutane da kai akan ambaliyar ruwa wanda muke tunanin zai zo. In fact ya ma riga ya zo a wasu wurare sanadiyan sake ruwan Lagdo Dam da aka yi daga Cameroon ruwan tafiya yake ya fara isowa nan lokaci mu faɗa kan masa da kai na su guje daga inda ake da ambaliyar ruwa zuwa wuraren da babu ambaliyar ruwa wasu wurare an tanadar musu wasu kuma muna kokarin tanadar musu inda za su je.
Mun zo mu ƙara yin fadakarwa kamar yadda muka saba yi kowane shekara akan samu issue na flooding mutane mukan ba su daman su fahimci danjen da ke tare da magana flooding dole ne mu sanar da su saboda aikin mu ne muna ba su shawarwari wanda ya kamata kafin flooding ya zo idan ya zo din da kuma idan ya tafi hukumar Hyderabad ka hukuma ce ta cewa an kawo ta ne domin ta taimaka kamar socio economic development na communities in the riverine area to akwai abubuwa da muke yi da dama na farko muke yi wani abu da ake cewa needs assessment abu ne wanda yake cewa muke tura mutane su je kowane community su tattauna da mutanen da ke wurin nan kuma su kani da idan su mu tabbatar da cewa ba mu yi abin da mu muke so mu yi ba mun yi ne mun yi abu ne wanda yake cewa mutanen da ke wannan community shi suke bukata
haka su ma da na samu zantawa da su wasu daga cikin mutanen da ambaliyar ruwan ta shafa sun nuna damuwar su tare da kira ga hukumomin da lamarin ta shafa wajen ganin sun kawo musu agajin gaggawa
sunana Abdullahi Adamu ina daga cikin victim na flood da yazo kuma an zo an yi mana bayani cewa mu tashi saboda ruwa ya riga ya karato zuwa gurin mu
sunana Abubakar Usman ga ruwan nan yanda ruwan ne yake tasowa dinnan gaskiya muna ganin ruwan nan zai fi karfin mu wallahi kuma muna son taimakon gwamnati ne dan yanzu ma haka muna son mu tashi a gurin kuma yanda zamu gurin da zamu je ma ya zama mana wani matsala wallahi
duk kokarin da nayi na jin ta bakin babban sakataren hukumar samar da agajin gaggawa ta jihar Kogi Muktar Atima bai nasara ba na tura masa sakon karta kwana amma bai bani amsa ba a lokacin hada wannan rahoto Ahmed Muhammad dan Asabe sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya
a gaida hada Asabe Muhammad da wannan rahoto masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba shirin da ke maida hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma Wata kungiya mai zaman kanta dake da cibiya a kasar Afirka ta Kudu ta tallafawa kungiyoyin na kasassun Niger da kayan abinci bayan la'akari da yanayin bukatar da suke ciki a yau.
Lalle wangana community wangana al'umma na Afrika District sun ce wangana farin na amma insha Allah za a ganin su nan ko da Ramadan ko da sallah babba kuma ko da shi akwai ta bukata lalle za su gudu don su kamo nasu taimako
tunda hoba na alhamdulillah kowa ya san abin da ake ciki kowa ya san abin da suke ciki ya da a ce alhamdulillah ruwa ho yayi gyara bana akwai wanda suka rasa guraren su akwai wanda suka rasa dukiyoyin su har ma akwai wanda suka rasa rayukan su to kenan sai dai mu ce mun Allah godiya kuma Allah ubangiji ya sa wasu ma su yi koyo da wannan abu da aka yi kuma Allah ya kara wani
kusan duk da yake nan ba a hana ba amma akwai wanda ke tafiya wajen neman ilmin suna bara kuma an kamfe su yawanci an maido su
Ambaliyar da aka fuskanta a sakamakon ruwan da aka tafka a damanar bana a kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara irin su jamhuriyar Niger ta haddasa koma bayan harkoki a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya ritsa da su dalili kenan kungiyoyin na kasassu suka tuntubi a bakan hulɗa na ciki da wajen ƙasa da nufin samun agaji ta wannan hanyar ne kungiyar musulmin kasar Afirka ta Kudu ta aike da tallafin kayan abinci da suka hada da shinkafa da man girki da suga domin masu bukata ta musamman bayan an raba irin waɗannan kayayyaki a yankin Yamai an kuma ware wani kaso domin na kasassun jihar Maradi ga jawabin ma'ajin kungiyar makafi Malam Musa Nasir lokacin da yake mika wa shugabannin masu bukata ta musamman wannan gudunmuwa
wanda suka bada wannan taimako mun so mu tuta da su al'umma ta musulmi wanda Africa District kun san can suna da dubu kamar 400 a can Africa District musulmai kin su to so da za ka ganin kamar mun taimakon zakkar su sai su rasa wanda za su badawa to shi na mun samu hulɗa da su duk su don ka mu aiko musu bizon nanan Niger wanda za su samu su taimaka to shi na a cikin abin da sun samu na zakkar su sun ka turo wani malamin su da ake ma Uzur yazo shi da kanshi ya gani mun fara wannan distribution a can birnin Yami inda an raba don ka kamar shinkafa da su manga wajen 400 wanda an ka taimaka ma makashi nan Yami sai ya ce ya gani a cikin na maraji da muka aika mai da ai wannan ta ruwa akwai da yawa gidaje sun faɗi ko ginoni bisa wannan ya ce zai ka lashe taimako da a taimaka ma makasinan na maraji kungiyar mutum ESF wadda aka ce ma Mutual Handicap mu kungiya ta wadda tana kula da mutane masu kamar bukata na musamman bi ko uku ko hudu da yawa sai ka ga mutum kana da bukatar ta musamman kai makaho na amma sai ka ga can kuma kana da matsala ko kai rishi ko guru to shine mun ka gani a traversa sai muna zuwa muna sensibilization muna gama al'umma da wanda ba su bukatar ta musamman da wanda ba su da don mu gwada ma al'umma shi ma wanda ada bukatar ta musamman yana iya wani abu saboda da shi zai ka al'umma ta gane kamar misali mutane wanda ba su ji ba su gani wanda kurma na kuma makaho na wanda ba su da prison and charge complètement na Niger ba a sa su cikin na handicap ba to alhamdulillah yanzu muna nan muna ta identification sannu yanzu misali muna da mutum wajen 76 wanda makaho na kuma kurma na kun gani don ku lallura ta shi in kun gani sai ku ga alhamdulillah ku ta ku bata ma kai ta shi ba to shi ne muka ta sannu a travel kamar duk inda muka da wani project namu sai mu sa family su da duk al'umma dan mu gwaji sannan muka ga muka zo wajen taro sai muna kawon nasu ka saboda duk inda suke su ma a heddo su a sa su cikin al'umma su ma su samu nasu inci lalle wangana community wangana al'umma na Afik district sun ce wangana farin na amma insha Allah za a ganin su nan ko da Ramadan ko da sallah babba kuma ko da shi akwai ta bukata lalle za su gudu da su kamo nasu taimako representant ESF nanan da section na Tanyami ta maraji a samu IBC division sun lalis wanda kuwa zai samu ya zuwa gaba za su ka taimako wanda zai amfani duka gaba ɗaya ba ma makafi ba ɗai duka masu bukatar na musamman
to waɗanda aka yi abin domin su sun jinjinawa wannan kungiya suna masu kira ga sauran kungiyoyi abokan hulɗa su yi koyi da irin wannan yunkuri
Allah Ubangiji ya ƙara buɗi kuma wannan ONG ta taimaka Allah Ubangiji ya ƙara su ƙara wani bisa kan wannan kuma wasu ma su kokoye su yi tunda fa bana alhamdulillah kowa ya sa abin da ake ciki kowa ya sa abin da suke ciki yadda a ce alhamdulillah uwaho ya yi gyara bana akwai wanda suka rasa gurarensu akwai wanda suka rasa dukiyoyinsu har ma akwai wanda suka rasa rayukansu to kenan sai dai mu ce mu ma Allah godiya kuma Allah Ubangiji ya sa wasu ma su yi kokoyo da wannan abu da aka yi kuma Allah ya ƙara wani
muna jinjina musu muna gaishe su kuma muna fatan Allah shi sa abu ya ci gaba haka kuma Allah ya sa abinda suka niyin nan Allah ya taimaka mu duka mutum ma gaci akwai waɗanda ruwa suka ma banna na biyu kuma kun san duk da yake nan ba a hana ba amma akwai wanda ke tahiya wajen neman yan nan suna bara su ma an kamike su yawanci an maido su yawanci kuma suna can kame.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun jihohin Yamai da Maraɓi a jamhuriyar Niger da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sule Mumuni Barma sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ya da zan bude muku layi domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin ato dangane da yakin da ake a yankin wato gabas ta tsakiya kenan inda baya-bayan nan muka ji harin da Iran ta kai akan Isra'ila. Lambar da za a kira 2029982. To bari mu je ga kira na farko daga Niger a Najeriya. Da wa muke magana a Niger?
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai tsari karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
Alhaji Yahaya, kake kallon yakin da ake ne a yankin gabas ta tsakiya inda a baya-bayan nan Iran ta kai wani hari akan Isra'ila da kuma ci gaba da yakin Isra'ilan da ke yi akan Hezbollah da Hamas?
To a gaskiya muna roƙo dai Allah ya kawo sauƙin wannan yaki da aka fara kada ya zama yakin duniya na uku. Amma a gaskiya wannan abu ya nuna cewa Isra'ila ta fi ƙarfin kowa, ba don kuma saboda saurin gindi da take samu a wajen Amerika da sauran ƙasashen Turai. Kuma ni ban ga amfanin Majalisar Ɗinkin Duniya ba, saboda tana gani ana cin mutunci fiye da shekara ɗaya da wani abu, ana wulakanta wa'annan bayan Allah. Kuma sannan a ce Isra'ila ta ce gabas ta tsakiya ko ina za ta iya yin abin da suke so, wannan bai dace ba. Majalisar Ɗinkin Duniya tana kallo, Amerika na kai mata makamai, tana ba ta kuɗi, tana ba ta taimako.
To madalla, mun gode kware a Alhaji Yakubu da wannan gudunmuwa taka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kwara, ita ma dai a Najeriya. Da muke magana a Kwara.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Eh, kuna tare da Bello Garba Dinawa kala-kala daga nan Kwara.
To Malam Bello, ya kake kallon wannan yaki na yankin gabas ta tsakiya? Hello Malam Bello. To da alama Malam, wato layin na Malam Bello ya sibice. Yanzu bari mu je ga kira na gaba kenan. Da wa muke magana daga Kwara? Hello. To da alama shi ma dai wannan la, wato shi ma kiran nashi ya tabu ce. To masu haro namba da ake kira da ita ce 2-2-9-6-5-0. Bari mu je ga mutum na gaba. Da wa muke magana? Hello, da wa muke magana? Hello, to yau dai sai a hankali. Namba da ake kira ta ce 2-2-9-6-5-0. Ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin wannan yaki da ake a yankin gabas ta tsakiya, inda ko a baya-bayan nan Iran ta kai hari akan Isra'ilan da kuma ci gaba da yakin da Isra'ilan ke yi a wato a Gaza akan kungiyar Hamas da ma Hezbollah a Lebanon. Namba da za ku kira 2-2-9-6-5-0. Don haka muna sauraron ku. To yanzu ga wani daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana daga Nasarawa a Najeriya?
Assalamu alaikum, sunana Kafale Kasim Magaji.
To Alhaji Aliyu, muna sauraron ka.
To gaskiyar magana shine wato duk abin da zaman lafiya bai kawo shi ba, kuma tiya ba zai kawo ba. Saboda haka kira nake yi ga shugabanni, don Allah, don Alhaji, ya kamata su zauna a kawo sasanci a wannan damuwan da ake samu a wannan ƙasa namu a duniya gabaki daya. Da fatan za ku tashi lafiya. Na gode. Shafa da ina godiya.
To madalla da Shafa Aliyu, yanzu kuma bari mu garzaya ga mutum na gaba. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Hello, to da alama shi ma dai wannan kiran ya sumbule. Masu haro, a kira a bayyana ra'ayi game da yakin da ake a yankin gabas ta tsakiya, inda a baya-bayan nan muka ji Iran ta kai hari a kan Isra'ila da ma ci gaba da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas da Hezbollah. Yanzu kuma muna jihar Niger a Najeriya. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, suna na Dan Shaibu, gidan kirkin kirin wurin Ibanga da ke nan yankin Karamo, kuma kwantagoro ke nan jihar Niger.
To Malam Dan Shaibu, muna sauraron ka.
Ita na jin wurin da ake tattauna. Gaskiya muna kira da kasashen duniya, gaskiya su yi kokari su sa baki da wannan al'amura, saboda dalla za mu al'umma da ake yi yawa. Saboda musamman kasashen Turawa suna ganin abubuwan da abin da yake faruwa a yakin da ake yi. Mataki wanda ya kamata, kamar suna nuna bambancin ra'ayi ko kuma wariyar launin fata. Bai kamata haka ba. Ya kamata a ce a zauna teburin sulhu, a sulhunta waɗanda yaƙe-yaƙen. Bai kamata ba. Wani ɓangare ana ta yaƙe-yaƙe kamar abin shafa al'umma, kuma Turawa suna gani, suna ji, suna gani. Ya zan kamar suna nuna zagon kansu ga al'amura. Kisa abu ta azara yana ta zuwa kasance abin da bai kamata ba. Suna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye ga amshiri, ya shirye mu baki ɗaya, kuma Allah ya kare wanda ya yaƙe-yaƙe da ake yi.
To madalla, sai mu ce amin suma amin ɗan Shaibu. Yanzu kuma sai wato Gombawa Ɗiba Fari ba a kwanda ku ba, an tashi da ku. Da wa muke magana?
Gaskiya ne wannan wanda ga rayuwa albarka.
Amin amin.
Kina tare da Malam Magaji Jordan daga Afko Local Government of the State of Nigeria.
Malam Magaji, muna sauraron ka.
Wannan yaƙi da ake na gabas ta tsakiya a gaskiya magana kasashen duniya su sake zaman yan shugabanni ta baki wannan abu alheri bane da duniya gaba ki daya ne muke kira shugabanni na duniya gaba daya ma da takara zo daga da wannan da yakin na ayi sakanta su kai yafi
to madalla to madalla muna godiya mallam magaji da wannan ra'ayi da ka bayyana yanzu kuma sai Kaduna garin gwamna da muke magana daga Kaduna
to sunana Ibrahim Kalaran Marga cikin Kaduna
Mallam Ibrahim barka da warhaka muna sauraron ka me ra'ayinka game da wannan yaki na yankin gabas tsakiya
to gaskiya ra'ayi na wannan yaki kwata-kwata bana jin dadin yanda yake kasancewa ganin cewa yaki ne mai kan uwa da wazi yana iya fadawa kan kowa da kowa ya fada asibiti da kananan yara da wawan da ma bai ji bai gani ba fatan mu dai a zauna teburin sulhu ba a shiru tsakanin bindiga da bindiga da bakin wuta a zauna a tattauna me laifi a baki me laifi a sulhu ga baki ɗaya a samu zaman lafiya domin yanzu ba a san iya inda abin zai tsaya ba wannan shine ra'ayina na gobe
to madalla mallam Ibrahim har yanzu dai muna nan a cikin Kaduna da wa muke magana to madalla muna sauraron ka
to ni da muna ganin magana ne guda daya majalisar dinkin duniya ba su ganin amfani ko inda ka rasa amfani a shiga abin da Allah ka bayin Allah dukkan amma ba ku iya halawa sannan na yi na lura da to ina roƙon Allah Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ba alheri bane in dai da duniya tana da majalisar tana da wani shugaban
to amin summa to amin summa amin bari mu je ga mutum na karshe da zamu dauka a yau daga Katsina da wa muke magana
salamu
alaikum assalam rahmatullahi da wa muke magana
Allah barka da wuni
barka ka dai
mu kana magana da cikin gabas da tsakiya ko
na'am me ra'ayinka akai baka faɗi sunanka ba da wa muke magana
sunara Ashiru ina kiran ku daga Katsina Kurki local Janna
na'am mallam Ashiru muna sauraron ka
ni na ji dadin gaskiya wannan hali da irinta taima wannan kasa saboda kasan nan gaskiya ta rubuta tana cikin Palestinawa da sauran musulmi bayan Allah haka nan ba su gani ba to yanzu haka yadda irinta sa hannu magana wannan rikicin yana ga za a safanta abun tun daga sun ga su ma suna da makamai kuma su ma suna da makamai ba abin da za a gaya musu a jiya kawai mun ji an ce sun halibar jiragen yaƙi rokoki kusan 200 da wani abu kuma sun ce kaso 90 sun ci nasara
to madalla mun gode kwarai mallam Ashiru daga karamar hukumar Kurfi a jihar Katsina Najeriya da wannan ra'ayi naka kuma muka zo ga karshen daga wayar na wannan marici to madalla da haka muka zo ga gabata karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaicen wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka mutane uku a Damascus babban birnin kasar Syria yau Laraba a cewar wata kungiya mai bibiya wanda shine hari na biyu cikin kwanaki biyu a wannan unguwar wacce ke dauke da headquarters cibiyoyin tsaro da kuma ofisoshin jakadanci masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da 100 nesa da gabar ruwan Djibouti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata cibiyar majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin yan gudun hijira a yau din nan Laraba babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka janar Michael Langley ya fara sake fasalin sojojin Amurka a nahiyar biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Niger rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a yammacin Afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu a Niger
to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Saida Hawwa Shirin muku fata alheri da fatan za mu kwana lafiya sai da safen ku.